a wani jawabi ta yanar gizo a taron tsaro na Munich da aka saba yi a duk shekara akan manufofin tsaron kasa da kasa. Biden ya yi alƙawarin komawa ga shirin ta JCPOA idan Iran ta fara aiki da sharuɗanta, kana ta yarda da shawarwarin da kungiyar tarayyar Turai ta yi a ranar Alhamis cewa manyan kasashen duniyar guda shida da Iran su koma kan teburin tattaunawa a hukumance domin su farfaɗo da yarjejeniyar. Wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce Amurka za ta amince da irin wannan gayyata wanda har yanzu ba a mika mata ba a zahiri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawarin da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus, cewa hakan zai taimaka ainihin hulun raba rigakafin ga kasashen duniya baki ɗaya. Akwai abubuwa da suke faruwa game da raba rigakafin, kuma ina marhabi cewa shugabannin duniya sun zage damtse wurin tunkarin wannan kalubalen da daukar matakan da suka dace na kawo ƙarshen wannan annoba ta hanyar raba rigakafi da kuma kara saka kuɗaɗe a shirin duniya na samar da alluran rigakafin COVID-19, in ji Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO. Shugaban Jamus Angela Merkel ta faɗa a jiya Juma'a cewa annobar ba za ta kau ba har sai kowa ya yi allurar rigakafin a duniya. A wani jawabi bayan taron manyan kasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na G7 ta hoton bidiyo, ta ce za a buƙaci Jamus da wasu kasashe masu arziki su raba rigakafin ga kasashe masu tasowa a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa taron cewa ya kamata Turai da Amurka su gaggauta aikewa da rigakafin COVID-19 zuwa Afirka domin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya a nahiyar ko kuma su rasa tasiri ga Rasha da China.
An jima kaɗan Baba Yakubu Bankeri bai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar jiya ne aka rufe yaƙin neman zaɓe, bayan da kowane daga cikin 'yan takarar biyu da za su fafata a gobe Lahadi 21 ga watan Fabrairu suka shafa kusan makonni uku suna zagaye sassan kasar da nufin tallata manufofinsu a wajen talakawa, a yayin da magoya bayan Bazoum Mahamad ke ikirarin ɗan takararsu ne zai lashe wannan zaɓe. Magoya bayan Mahamman Usman na cewa nasara tana wajensu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Kungiyar jam'iyyar PNDS tarayya da ke unguwar Zabarkan kenan a jiya da daddare, inda magoya bayan jam'iyyun kawancen coalition Bazoum 2021 suka hallara don gudanar da gangamin su na ƙarshe, yayin da ya rage sa'o'i kaɗan a rufe yaƙin neman zaɓe a hukunce. Jami'in kula da harkokin sadarwa a kwamitin yaƙin zaɓen ɗan takarar PNDS tarayya Tahir Garka na cewa sun gamsu da yadda jama'a ta karɓi Bazoum Mahamad da tawagarsa a yayin zagayen da suka gudanar don tallata manufofin ɗan takarar, abinda a fili ke nunin su za su ci zaɓe.
Duka batutuka masu mahimmanci waɗanda sun ka zo na uku da na huɗu da masu biyansu su ne suka zo suka mara muna, suka mara ma ɗan takararmu Alhaji Bazoum Mahamad. Kenan abin akwai nasara. Mun musu godiya da wannan goyon bayan da sun kai, kuma mun fatan ready match ai zaben nan lami lafiya kuma shi zan shiga Baba Bazoum ya lase shi.
Nan wani ayarin magoya bayan jam'iyyun kawancen kafin zanta'en masu ra'ayin Muhammad Usman ne ke zagayen titunan birnin Yamai, yayin da a can ofishin jam'iyyar da ke gabda dandalin Plus Tumo na tarar ana shan kaɗe-kaɗe a daren ƙarshe na yakin zaɓe. Daga bisani na zanta da shugabar matan RDR canji Aishatu Ibrahim, wacce ta ce suna da ƙwarin gwiwa Muhammad Usman ne zai lashe zaben na wannan Lahadi 21 ga watan Fabrairu sakamakon lura da goyon bayan da ya samu daga wasu gaggan 'yan siyasa da magoya bayan su.
Yanzu ba zancen siyasa bane ake, kasa ce ta dauki Mamman Usman. Duk inda dan kasa yake ya huto ya gwadi kur'an shi, ya gwadi shi shina da kur'an shi, ya zabi Mamman Usman adali cikakke.
Domin tabbatar da haske a wannan zabe, shugabannin hukumar Seni sun sanar cewa a wannan karan ba wanda ke da yancin kada kur'a a mazabar da ba tashi ba, sai dai idan mutum ya gabatar da hujjoji masu karfi. Dr. Aladua Amada shine mataimakin shugaban hukumar zaben Seni.
In dai kana so kai zabe cikin runwar da babu sunanka, sai ka je wajen reshen wanda ake cema Commission Electoral Municipal, an baka wata takarda wanda ake cema fiche de vote par dérogation. in aka baka wannan takardai ta kumshi runhon zaben inda aka rubuta sunanka kuma da runhon zaben da kake so kai in wannan president na commission electoral municipal ya baka wannan takarda ka ji runhon wanda ba nan bake da kai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe timan an takaice duk a runhon zabe bai ya huce mutum 22 me ya sanya hukumar zabe tai haka nan dan ta kare alhakin mutane kar ta ba da dama mutane su yi cuwa-cuwa bisa harakokin zaɓe.
Rungunan zaɓe sama da 25,000 ne aka yi tanadi domin baiwa jama'a damar sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Saboda haka hukumar Seni ta sake nanata cewa a karfe 8 na safe agogon Nishar ne ake buɗe rungunan zaɓe waɗanda ya kamata su rufe bayan awoyi 11 don fara kirga ƙuri'u akan idan wakilan dukkan 'yan takarar biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kai da Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din, inda hukumar zaɓe da 'yan siyasa a jihar Tawa suka ce sun shirya tsaf domin tunkarar zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu da za a yi gobe Lahadi, yayin da 'yan ƙasar ke fatan a yi zaɓe lami lafiya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Ana ƙasa ga awoyi 16 kamin a buɗe rumfunan zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Jam'iyyoyin siyasa a nan jihar Tawa na cewa sun shirya tsaf domin tunkara wannan zaɓe. Alhaji Ɗanbabi Mamman Ceni shi ne kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a gundumar birnin Kwanni.
Mu shirye-shiryen zaɓe ya Allah ya soya yarda tun lokacin da muke shiga yanzu da an ka buɗe kamfani abinda muke hwata da mun ka samu bayan kotu. Koli ta tantance ta ce 'yan takara biyu ne mun ka haɗu da mu da abokan kawaccenmu mun ka daidaita delege waɗanda za su wakilta ɗan takara a cikin rungunan zaɓe. Tun wannan lokaci dai da an ka ce ga waɗanda a 'yan takara waɗanda sun ka hita kamar Bazum Muhammad da wancan Mamman Usman. Aikin da aka gaba gare mu shirya delege da ba su horo wannan duk mun yi shi masu wakilta mu ne ce ma cikin rungunan zaɓe.
Su ma 'yan adawa sun tabbatar wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa sun kammala nasu kimce-kimce domin tunkarar wannan zaɓen kamar yadda Maitre Abdulmunin shugaban jam'iyyar RDR canji ta gundumar birnin Kwanni memba na kwamiti na ƙasa nazartarwa na jam'iyyar RDR canji ya bayyana mini.
Shi dai ka san yau an ƙare kamfani sai shirye-shiryen fitar da mutane da SCG da president na biro da vote da delege da waɗanda ka zagaya suna kula da abubuwan da suke gudana. Mu dai nan ba mu tsammanin wata matsala. Idan an kai zaɓe ne kun san yau ka ba a samu matsala ba a nan Kwanni, an kai na dubitoci ba a samu matsala ba a nan Kwanni, ina tsammanin ku wannan ba za a samu matsala ba saboda na harko inda duka ga yi kyau inda ba zalunci an kai ba to ko na biyu to sai yayi kyau
to yanzu ana aicha duk kun yi tanadin ma'aikatan da kuke ganin za ku kai a kowace runhuwa ta zabe kuna da su a hannu
kowace runhuwa mun tanadi mutanen da za mu kai kuma kowace biro de vote mun kai ka san mutum biyu ne SCG na da president na biro de vote
ana sa bangaren shugaban hukumar zabe na da'irar birnin Kwanni sai da Karijo Jibbo ya tabbatar su amini cewa sun kammala nasu shirin.
Shirye-shiryen da yanzu mun yi da su gaba da yanzu kawai motocin muke jira su dauko president da secretary da kayan zabe mun ba su rendezvous 11 in sun zo 11 karhe 11 kenan da safe in sun zo sai mu har tura president da secretary da akwatin zabe gaba da wajen garuruwan dan a har zabe gobe da sai in Allah ya yarda
ana iya cewa duk matakan da kamata doka na a gudanar da zabe lami lafiya kun dauke shi
yanzu za mu ce alhamdulillah duk matakan an dauke shi tun da kayan zaben dai yanzu an kai sati da muka samu su
menene fatan ɗan Nijar game da wannan zaben ita ce tambayar da na yi wa mutane da dama a garin birnin Kwanni a yau da safe
ani suna na Mamman Sani Gado ina fatan wanga zabe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talaka
suna na dai Hamma Idrisa ina hota Allah ya ba mu shugaba na gari ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki
Jummin Nama Abdurrahman Zaini to abin wata wata na guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali
to mu dai fatan mu dai Allah ya sa ai zaben ga lahiya kare lahiya
gobe Lahadi ɗan kasar za su raba gardama tsakanin Muhammad Usman dan takara ɗan adawa na RDR canji da Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki kasancewa mai abu ya
yaranci mar abu yaranci Haruna Mamman Bago na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ta yi watsi da daukaka kara da madugon ɗan adawa yayi kan hukuncin daurin zaman gidan yari na shekaru uku da aka yanke masa bisa zargin sa da take dokar izinin fice a hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2014 bisa laifin wawashe dukiyar ƙasa. Navalny mai yawan sukar lamirin Kremlin ya ci gaba da cewa hukuncin da aka yanke masa siyasa ce kawai. Ya kira ga alƙalin da ya sake shi yana nuni da wani hukunci da kotun ƙarar hakkin bil'adama ta Turai ta yanke da ke tabbatar da hukuncin da aka yanke masa a Rasha ba shi da tushi. Kanu kotun Turai ta umurci Rasha ta sake shi. Moscow dai ta yi fitali da wannan buƙatar da ta kira wadda ta saba wa doka. Sai dai alƙalin kotun ɗaukaka ƙarar Dmitry Balashov ya yanke shawarin kirga makonni shida da Navalny ya yi a daurin talala da aka masa a gida a matsayin wani bangare na kwanakin da zai yi a daure. Navalny zai yi raguwan sama da shekaru biyu da rabi na zaman gidan yari ne a inda ake tsare da masu laifin gudun hijira. A ƙarshe wani ɗan ƙwangilan tsaro mai zaman kansa kuma na hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump Eric Prince ya take dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta shiga da makamai a Libya da masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya suka gano da kuma kafafen yaɗa labaran Amurka suka sanar a jiya Juma'a. Jaridun New York Times da Washington Post ne suka bankaɗo wannan rahoton sirri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Prince ya shiga da sojojin haya na ƙasashen waje da kuma makamai zuwa ga Khalifa Haftar wanda ya yaƙi domin hambarar da gwamnatin Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2019. Aikin na dala miliyan 80 ya hada ne da shirya rundunar kai manyan hare-hare da za su gano kuma su kashe kwamandojin Libya masu adawa da Haftar. A cikinsu akwai 'yan kasashen tarayyar Turai a cewar jaridar New York Times. Prince tsohon sojan ruwan Amurka kuma ɗan uwan sakataren harkokin ilimi na gwamnatin Trump Betsy DeVos shi ne shugaban wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na Blackwater wanda ake zargin ayyukansa da kashe fararen hula 'yan ƙasar Iraki da ba su da makamai a Bangladesh a shekarar 2017.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rashin tsaro ke kara kamari a Najeriya musamman a arewacin kasar, masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar ɗalibai a makarantu waɗanda ba su da kariya. Sai dai duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi wajen kare al'umma, al'umman ma na da tasu irin gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen samawa kansu kariya idan har hukumomin sun ba su tallafin da suka kamata. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Yayin da rashin tsaro ke kara kamari a Najeriya musamman ma arewacin kasar, masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar dimbin ɗalibai a makarantu saboda ɗaliban ba su da wata kariya. Duk da kokarin da hukumomi ke ikirarin yi wajen ba da kariya wa al'umma, al'umman kansu na da gagarumin gudunmawa wanda za su bayar idan har hukumomin sun taimaka musu ta hanyoyin da suka dace. Tsohon darakta a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa Mr. Bulus David ya fara ne da bayyana dalilin da ya sa 'yan bindigar ke bada ƙarfi wajen yin garkuwa da ɗalibai.
Ita makaranta ita ce babbar cibiyar na koyon karatu domin a samu cigaba. To sun gane cewa makarantu ba su da tsaro za su sace wayannan ɗin su je su lalata da tsaro. To wannan shine babban hari domin a tabbatar cewa an gurgunta mu, ba za mu samu shugabanni nan gaba ba, ba za mu samu iri masu kyau ba.
Ta ina su ma al'umma za su tabbatar cewa sun samu kariya wa kansu?
Wannan shine zai fara daga gwamnati. A kirkiro ɗan tsaro na al'umma wanda gwamnati ta san da su a ba su makami suna zama a cikin al'umma idan wani abu ya faru su zama su ne na fari za su tinkare wayannan masu zuwa kamin sojoji su zo kamin police su zo da karansu a mai da makarantu a hannun al'umma a koyar da ƴaƴa ƴan mata da ƴan maza yadda za su defending kansu
a gefe guda kuwa Abdulmajid Lawal waziri da ke zama shugaban al'umma